Ku yi tunanin kun bulla daga cikin kabilar mata arewa maso yammacin Najeriya wanda suka gaji sana'ar noma. Ita ce babban hanyar rayuwa a wannan wajen. Har ya kasance kuna noman abincin da kuke ciyar da iyalinku, kuna siyarwa, har ma ku ba wasu don tallafa musu. Amma ƴan ta'adda da suke zuwa su yi fashi sun lalata komai. Wataran har kisa sukan yi a gonakinku. Sam ba tsaro a gonakin, kuma kuna jin tsoron salwantar da rayuwanku. Don haka, dole aka rage yawan adadin noma da ingancin nomanku. Wasu ma har an tilasta musu daina noman baki ɗaya. Me wannan ke nufi gare ku? Ya za ku ji idan ya kasance ku ne iyaye masu ciyar da iyalinsu? Ya kuke tunanin makomar duk wanda kuke ciyarwa? Welcome to Sabon Shirin Edition, inda muke bayar da labarin waɗanda suka tsallake tashin hankali. Tare da ni, Ruqayyah Sa'id. Rabi Agada, manomiya ce 'yar jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mai noman alkama, gyaɗa da wake. Tana da gonaki biyu kuma tana girbe buhunan wake kusan guda 40 da na gyaɗa kusan guda 10. Tana kuma yin noman shinkafa, musamman don ciyar da iyalinta. A matsayinta na mace wanda ta rasa mijinta kuma ita kaɗai ce mai ciyar da iyalinta, noma shi ne hanyar riƙe iyalin nan. Tana sayar da amfanin gonarta don ta samu kuɗi. Amma ƴan ta'adda da ke kusa da ita sun zo sun fara sata. Suna ta'addanci da kashe-kashe. Annan ƴan ta'addan sun hana mu noma. Duk lokacin da na ji cewa suna nan, sai in shiga damuwa sosai. Nakan yi rashin lafiya. Dole ne sai an kai ni asibiti an ƙara min ruwa. Wata rana da yamma, Rabi da ɗanta suna zaune a harabar gidansu, suna hira. Sai suka ji an buga ƙofa. ƴan ta'addan sun zo ne su yi garkuwa da ɗanta a cikin gidan. Da bindiga suka umarce shi da ya bi su. Waɗannan al'amura na rashin tsaro sun kawo mata cikas a matsayinta na manomiya. Wannan yana nufin ƙarancin abinci, ƙarancin kuɗi, da ƙarancin albarkatu ga Rabi, wacce ita ke ciyarwa da kuma kula da iyalinta cikin kwanciyar hankali a baya. Ita ma Ai Awalun Nasara, manomiya ce mai irin wannan labarin. Uwa ce 'yar shekara 50 daga ƙaramar hukumar Bakura a jihar Zamfara. Ta mallaki gonar da a yanzu ta yi watsi da ita. Saboda wasu abubuwa kamar tsufa da rashin tsaro, musamman da ba sa barinta ta ci gaba da noma. A dalilin haka take fama da madafar rayuwa.
Za ka so samun abin riƙe rayuwa, amma kuma kana son rayuwarka, ba ka so a kashe ka. Ka zauna ne?
Ai ita ce tsadar rayuwa ta sa samun tsirin da za ta yi shuka da shi na da wahala, ko abincin da za ta ci, ko kuma biyan mutanen da za su yi mata noma, su ma sun zama abin tashin hankali. Ko da ta yi noma, sai an yi mata fashi da zarar duhu ya yi. Ko ta rasa rayuwarsa ko kuma kuɗinta ga waɗannan 'yan fashin.
Kuma ko da kun yi noma, da zarar gari ya yi duhu, za a yi muku fashi. Ko da ranku ne ko kuma ku ba wa waɗannan 'yan fashin kuɗi.
Aisha tana sarai lokacin da 'yan fashi suka kai wa ƙaninta hari, suka kashe shi a lokacin da yake kiwon shanunsa, sannan suka tafi da garken. Rabi Garba bazawara ce da ke noma don buƙatun iyalinta kawai. Tana son zaman lafiya a gidanta. Rashin tsaro ya tada ta daga wani ƙauye a Sokoto zuwa Zamfara. Amma ko a nan ba ta wani iya noma. Shekara biyu kenan da gudun hijira, kuma tana son komawa gida.
Ina son a zauna lafiya. A zauna lafiya saboda na koma gida.
Rashin tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya yi tasiri matuƙa ga rayuwar mutane da dama a yankin. Sace mutane da fashi da satar shanu har ma da kashe-kashe ya zama ruwan dare. An hana mata da dama yin noma tare da sarwantar musu da amfanin gonakinsu da dukiyoyinsu, wasu lokutan ma har rayukansu. Galibin matan da muka zanta da su zaura ne kuma masu ciyar da iyalinsu, amma yanzu hakan ya gagara sakamakon ta'addanci. Wasu matan da mazajensu suka jajirce suka ci gaba da yin noma sun ce suna cikin hatsari a koyaushe. Wata mata ta shaida mana cewa 'ya'yanta yanzu suna aiki a gonarta, amma a kullum suna gudu ne saboda sau da yawa 'yan ta'addan suna kai musu hari. Matsalar tsadar rayuwa ta ƙara ta'azzarar lamarin. Tsadar iri, taki da sufuri sun janyo raguwar amfanin gona, wanda hakan ya janyo yawaita yunwa. Tare da rashin tsaro, lamarin ya zama mai tsanani. shirin Abubakar Gumi ne ya rubuta kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dagiri ne editan shirin kuma Khadija Gidabe ce ta shirya shi. Ahmad Salkida shine babban mashirin shirin.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada akan birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji wannan labarin. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.